Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana wannan karan akan mitoci 25, 31 da kuma 49. Masu radon ma a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama makai tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da niyya da kuma dalol. Sai kuma tasha Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Haka kuma kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum, Sarfili Hashin Gumel ne tare da Babu Kuma Keri da masu sauran abokan aiki ne muke zuwa muku a daidai da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Cikin shirin za a ji martanin ƴan Najeriya game da dage zaben da aka yi har sai zuwa mako mai zuwa. Kuma za mu ji ƙarin bayani daga shugaban hukumar zabe ta INEC kan matsalar ta janyo aka dage zaben. Haka kuma za mu ji ta bakin masana kan abin da ya kamata hukumar INEC ɗin ta yi kasancewar yanzu haka an kai kayayyakin zaɓe wurare da dama a faɗin ƙasar. Ƙungiyar Miyatti Allah ta yi magana game da harin da aka kai wanda ya sanadiyar rayukan wasu masu yawa a jihar Kaduna. Idan lokaci ya bamu dama, za mu buɗe muku layin wayar mu domin ku kira ku bayyana mana yadda kuke kallon wannan ɗage wannan zaɓe da aka yi. Kuma kun gamsu da bayanan da hukumar zaben ta bayar, kada a manta lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Kafin nan a gyara zama fara da shan labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran mai karatu Baba Yakubu Makaili. Masu kada kuri'a a Najeriya sun tashi da safiyar yau Asabar da labarin cewa an dage zaben shugaban kasa da ɗan majalisu har zuwa mako mai zuwa. Hukumar zaben ta Najeriya ta dage zaben ne ana sauran sa'o'i kalilan a fara kuri'an. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi kira ga 'yan kasar mafi yawan al'umma a nahiyar Afirka cewa su kwantar da hankalinsu. Ya faɗa a wata sanarwa cewa ƙasar ta kai wata gaba mai wuya a tafiyarta ta demokaradiyya. Shugaban ƙasar ya ce hukumar zaɓe ta INEC ta bada tabbacin gudanar da zaɓen wuni guda kafin a fara shi, amma kuma sai gashi ana sauran sa'o'i kalilan a fara kada kuri'a ba ta kammala shirinta ba. Ya ƙara da cewa mu da sauran 'yan ƙasar da mun yarda da su. Shugaban hukumar zaɓe ta INEC Farfesa Mahmudu Yakubu ya faɗa wa manema labarai cewa wannan shawara ce mai wuyar ɗauka, amma kuma ya ce saboda samun nasarar zaɓen dole hukumar ta ɗauki wannan shawara. Mataimakin shugaban Amurka Mike Pence ya caccaki ƙawayen Amurka a nahiyar Turai a yau Asabar game da matsayarsu a kan Iran da Venezuela. A cikin wani jawabi da ya yi a taron tsaro da ake gudanarwa a birnin Munich na ƙasar Jamus, ya ce lokaci ya yi da ya kamata ƙawayenmu na Turai su riƙa mutunta takunkumi da Amurka ke ƙaƙabawa gwamnatoci masu kisa da shirya ta'asa. Pence ya faɗa wa mahalarta taron cewa ya kamata ƙawayenmu na Turai su janye daga yarjejeniyar makaman nukiliya da Iran. Ya kuma kira ga ƙawayen nasu su amince da madugun 'yan adawan Venezuela Juan Guaido a matsayin shugaban ƙasar na gaskiya. Sama da ƙasashe 20 na nahiyar Turai sun riga sun amince da hakan, amma kuma ƙungiyar tarayyar Turai ba ta ba da cikakken amincewarta ga shugabancin Guaido sosai ba. Amma dai ana zargin shugaba Nicolas Maduro da ake jayayya da shi da yin satar zaɓe wadda aka gudanar a bara, yayin da ƙasar ke fama da tsananin talauci da kuma tsadar rayuwa. Mataimakin shugaban na Amurka Mike Pence ya ce a yau muna kira ga ƙungiyar tarayyar Turai ta fito ƙarara ta taimakawa walwalar al'umman Venezuela, ta kuma amince da Juan Guaido a matsayin shugaban ƙasar Venezuela na gaskiya. Ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban ƙasa Amurka Donald Trump ya ayyana dokar ta ɓaci don kaucewa amincewar majalisa wajen gina bango a kan iyakar kudancin Amurka, wanda hakan ke zama wani ƙalubalen shari'a da zai taimaka wajen gano girman iko da shugaban ƙasa ke da shi. Yana mai gargaɗi a kan abin da ya kira mamayar 'yan banga da miyagun ƙwayoyi da kuma aikata laifuka. Jiya Juma'a, Trump ya ce ya ayyana dokar ta ɓacin ne ko kuma wannan dokar da aka ayyana wani abu ne mai kyau da ya kamata a yi. A wani lokaci yayin da yake magana a fadar White House, ya ambaci wasu gungun bakin haure wanda yana nuni ga tawagar bakin haure da ke fitowa daga kasashen tsakiyar nahiyar Amurka wanda suke kokarin shigowa Amurka lokacin shugabancinsa. Trump yana yunkurin gina bangonsa babban alƙawari da yi wa Amurkawa a lokacin da ya yi yaƙi neman zaɓe, abinda yake ganin zai faranta wa 'yan siyasa masu ra'ayin mazanjiya. Amma kuma zai iya sa a zargi Trump ɗin da yin amfani da mukaminsa wurin cimma wani buri. Fadar Vatican ta Papa Roman ta faɗa a yau Asabar cewa Papa Roman Francis ya tsige wani tsohon babban limamin Katolika na Amurka, Theodore McCarrick, wanda ya yi abin kunya. A cikin watan Yulin bara ne Francis ya amince da murabus da McCarrick ya yi daga makarantar horar da malaman Katolika, biyo bayan tuhumarsa da aka yi da aikata laifukan lalata da yara da manya a majami'u shekaru da dama. Vatican ta faɗa a wata sanarwa cewa a cikin watan Janairun shekarar 2019 aka tabbatar da McCarrick ya aikata laifin, yayin da aka masa tambaya a wani mataki mafi tsarki na 'yan ɗarikan Katolika wanda suke faɗan laifukansu da suka yi wa Ubangiji, inda aka tabbatar da laifinsa na yin lalata da yara da kuma manya, da kuma amfani da matsayinsa ta yadda bai dace ba. Doka ta shida a cikin dokoki 10 da Allah ya baiwa Annabi Musa a addinin Krista ya haramta yin zina. McCarrick ya nemi afuwa akan matakin korarsa daga matsayin limamin Katolika, amma duk da haka ana ci gaba da daukan wannan matakin na korarsa, kuma an shaida masa hakan a jiya Juma'a.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla. To da farko za mu fara duba taron masu ruwa da tsaki da shugaban hukumar zabe ta INEC ya gudanar a birnin tarayya Abuja. Nasir Adamel Hikaya gare ka.
Shugaban hukumar zaben Najeriya ya gudanar da taron masu ruwa da tsaki inda ya jawabi kan dalilan da suka sa a biyar gabanin fara zabe aka dige zaben.
Just look at the kind of election that were conducted before 2010 and the kind of election that we are conducting today. Look at the openness of the process.
Shugaban na INEC Muhammadu Yakubu ya ce wasu daga dalilan sun hada da rashin isar kayan zabe dukkan yankuna, gobara da ta auku a wasu ofisoshin hukumar, da wasu lamura da ka iya kawo cikas wajen gudanar da zaben bai daya dukkan jihohi. Taron ya samu halartar wakilan jam'iyyu da ma wasu daga 'yan takara da suka samu bambancin ra'ayi tsakanin masu cewa an makara wajen dage zaben da kuma masu cewa hukumar ta yi kokari. Shugaban APC mai mulki Adams Oshimole yana daga waɗanda suka nuna korafin hukumar ta makara wajen sanar da matakin bayan kowa ya nufi mazaba.
Da FCT kuma mu yi kokari mu gan cewa I nominated agent a wurare 176,000 police units, kuma wani lokaci a riga a biya su kudi da za su yi samu ko burodi da za su sayi ko pure water za su sha. A yanzu last minute baya su je kawai wurare last minute a cewa ai ka koma gida ba za a yi zabe ba, kuma ka sai abu wanda yake mutane da yawa ba za su abu damuwa ne kuma mun kamar national chairman of political party ya kamata a lokaci da su samu gani cewa suna da gani cewa boom ba zai daidai ba, ya kamata a gaya mana da wuri, amma ba wai a bari ba sai 2:30 a.m.
Tun gabanin taron kakakin kamfen ɗin babbar jam'iyyar adawa PDP injiniya Abubakar Galadima ya ce matukar za a yi zaben adalci to PDP za ta dawo karaga.
Abin ya ba mu mamaki irin karbuwa da ɗan takararmu ya yi musamman a kudancin ƙasar nan. Kuma abin da zai baka sha'awa shi ne ko ma inda ba mu zata za mu samu goyon baya ba, to mun samu goyon bayan da Allah zai sa a yi zaɓe na gaskiya na sahihi bisa adalci, sai ya kada dukkan kowane ɗan takara a Katsina da Kano da Kaduna da Jigawa da Sokoto da Zamfara da Kebbi. Da za a yi zaben fi sabilillah Atiku Abubakar sai ya samu kashi 65 daga cikin 100 na ƙuri'un waɗannan al'umma wanda da muke zato, sai mun tashi tsaye mun yi hoɓɓasa za mu iya samun kashi 40.
Masu sanya ido kan zabe na cikin gida da ƙetare sun nuna matukar damuwa ga yadda dage zabe ya zama tamkar al'ada a Najeriya. Nasiru Adamu Alikaya, murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida ka Nasiru Adamu Alikaya. Menene matsayin shugaban ƙasar Najeriya da ma 'yan Najeriya kan dage wannan zabe da aka yi? Ga Umar Faruk da wannan rahoton.
Shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya kuma dan takarar mukamin shugaban kasar Najeriya a jam'iyyarsa ta APC yayi juyayi da nuna damuwarsa akan dage zaben da hukumar zabe ta Najeriya ta yi zuwa sati mai zuwa, inda yake cewa wannan ba karamin bakin ciki da kuma ta da masa hankali yayi ba ganin irin kudaden da duk hukumar nan ta bukata an bata, kuma yan Najeriya da yan siyasa sun yi shiri mai kyau domin shiga wannan zabe wanda dage shi zai iya kawo lalurori daban-daban a waɗansu ga mafi yawan yan Najeriya musamman waɗanda suka yi tafiye-tafiye domin su isa kasashen da suka yi rijista su kada ƙuri'a. Shugaba Muhammadu Buhari ya ce gwamnatinsa za ta sa ido ta tattauna da hukumar zaɓe ta ƙasar domin duba hanyoyi da za a kawar da afkuwar irin wannan lalurar da ta ce ta fuskanta, wanda ya tilasta aka ɗaga wannan zaɓe a daidai wannan lokaci da jama'a da dama suka yi ɗokin cewa a yau za su kada ƙuri'a su zaɓe shugabanninsu. Na tattauna da waɗansu mutanen garin domin in ji ra'ayoyinsu dangane da wannan ɗagewar zaɓen da aka yi.
To, a ƙashin gaskiya ko da yake ni da kuma ƴan Najeriya ban san ko me ya sa aka ɗage zaɓe an yi dab da za a yi zaɓen. A ƙashin gaskiya ya kawo tece kuce domin mutane da yawa suna gani kaman akwai lauje cikin naɗi. Bai kamata a ce hukumar zaɓe ta yi wannan gaugawa na dakatar da zaɓe sai wani lokaci ba, domin ya kamata a ce an ɗauki lokaci ko kwana biyar ko uku wanda za a yi zaɓe kamun a ɗauka wannan matakin. Amma
to alhamdulillah abinda je zan ce wannan dake zabe da aka yi a gaskiya mu dai bamu san dalili ba sosai, amma dage shi din in abun alheri ne to abun alheri ne, Allah ya sa haka. Amma ya kawo wani dan cikas akan yawancin mutanen da za su zo su hallarci wannan zabe, domin mutane suna tasowa daga ko ina sun shigo gida sun shigo inda suke zabe an ce an zo an dage, ba a gaya ma mutane cewa ba za a dage zabe gobe ko jibi. Ya kamata da an ba mutane lokaci, wasu wanda suka za su kashe kudin su daga nesa su taho za ka gani cewa da ba za su zo ba, kuma inda kuskure ne aka samu tuntuni ai kamata anek a ce yau ta gyara wannan kuskuren kafin a ce an zo sauran awa bakwai ai zabe a ce an janye zabe.
Wasu 'yan Najeriya kenan da ke a garin Daura a tattaunawa da nayi da su bayan da hukumar zaɓe ta bayyana cewa ta ɗage zaɓen shugaban ƙasa da na 'yan majalisun tarayya har zuwa Asabar mai zuwa. Umar Faruk Musa, murar Amurka daga birnin Daura a Najeriya.
To, a gaishe Sheka Umar Faruk Musa. Yayin da ASCII ke wato ake ci gaba da tattaunawa da muhawara da kuma sharhi akan matakan hukumar zaɓen Najeriya na ɗage wannan zaɓe da aka yi zuwa makon gobe, wakilin a Kano Mahmud Ibrahim Kwari ya hira da masanin kimiyyar siyasa a Jami'ar Bayero ta Kano Dr. Sa'id Ahmed Dukawa game da makomar kayayyakin zaben da hukumar ta fara rabawa a wasu jihohi da kuma matasan da aka ɗauka a matsayin malaman da za su gudanar da zaben. Mahmud, gareka.
Babu shakka al'amari ne da ya kamata a ji hankalin hukumar zabe da jam'iyyun siyasa da 'yan takarkaru ta wata sigar ma da jami'an tsaro akan cewar kowa sai yayi nasa aikin wajen ganin cewar waɗannan kayan aiki sun sami tsaro, sun sami kariya, sun sami kulawa ta yadda wato in aka tashi amfani da su mako mai zuwa ba za a bar kofa na zargi ko shakku ko ɗarɗar game da wato sahihancin yin amfani da su ba. Domin duk wani zargi da za a yi, duk wata tuhuma da za a yi za ta iya shafar sahihancin zaben.
To, idan haka wacce siga ita hukumar zabe kake gani ya kamata ta bi don ba da wannan kariya da kake magana, tattaro waɗannan takardu za a yi ko kayayyaki a dawo da su a adana su a wata maɓoya da aka aminta da ita, ko kuma a samar da tsaron za a yi a wurin da suke?
Ya kamata ita hukumar ce ta fi cancanta ta san matakan ɗaukan kariyan nan, kuma bai kamata ma a ce duniya ta san matakan da za a dauka din ba, domin shi kansa shinan kaza da kaza da kaza zai shi ma wani baraza ne ga tsaron nasu da sirrinsu. Yayin da kace za mi kaza mi kaza mi kaza, to wanda yake so ya cin maka shi kuma zai iya tunanin hanyar da zai yi ya keta wannan kariyar ya shiga yayi ta adin da zai. Dan haka bar mata a ja hankalinta ta yi tunanin lalle yadda za ta bada kariya.
Wani batu da yake jan hankali kuma shine makomar su galibin malaman zaben nan da aka dauko su daga jami'o'i, wasu yara ne na bautar kasa kuma an aika su kauyuka yanzu an ce su dawo. Kuma akwai rahotannin ma da ke cewa sadda aka ce su tafi din babu wani abu da aka ba su na daga cikin allowance da za a ba su. Wasu na fargaba cewa su kansu yaran nan yanzu fa za su iya kasancewa barazana ga makomar zaben idan an yi shi, musamman in aka tafi a yanayin da ake iya. Me kake gani ya kamata yana?
Babu shakka za su iya zama barazana idan suka ki komawa, wato shi ma zai shafi sahihancin zabe, domin kada ka manta an ba su horo akan yadda za su yi wannan aikin. Idan baka mai da su su yi aikin ba, baka da lokacin da za ka yi wasu sabbi horo na yadda za su yi aikin. Saboda haka babban abin yi su kuma wajibi ne a wannan makon da za a dauka a tsare yadda za a yi maza-maza a biya su a duk inda suke, a biya su kudin yau kamar sun yi wannan aikin, sannan a tanadi abin da za a biya su kuma da zarar sun koma sun yi na mako mai zuwa. To wannan zai ba da karfin gwiwa na su koma din. Amma idan ba haka ba, akwai hatsari. An ba su horo, ba a ba su kuɗi ba daman, don haka ba abin su bashi, don haka suka ga dama suka ki zuwa, shikenan za a shiga wata matsala.
To madalla tattaunawar Dr. Sa'id Ahmed Dukawa kenan da wakilinmu wato Ibrahim Kwari. To yanzu kuma za mu leƙa jihar Kaduna domin jin inda aka kwana game da yawan mutanen da aka yi hari aka kashe. Isa Lawal Ikra gare ka.
Ganin yadda wasu ke tattantama da tababa akan alƙaliman waɗanda suka riga mu gidan gaskiya biyo bayan kai wani hari a yankin ƙaramar hukumar Kajurin jihar Kaduna. Ƙungiyar Miyatta Allah ƙaramar hukumar Kajuru ta ce gaske ne an kai harin, amma fatin daren Lahadi ne zuwa safiyar Litinin ɗin makon da ya gabata a jihar Kaduna. Arda Musa Aliyu shine shugaban ƙungiyar Fulani ta Miyatta Allah a ƙaramar hukumar Kajuru, kuma ya ce waɗanda aka kashe ma sun zarta alƙaliman da ake ta yaɗawa.
Wato ainihin gaskiya al'amarin na farko ranar Lahadi ne, da misalin ƙarfe 10:11 na dare aka samu wani gari mai suna Maro. A Maron nan, a ƙauyen Maron ne, to aka samu waɗansu mutane 'yan ta'adda suka shiga suka kashe mutum 10 a dare kenan. Wato gari da safe misalin nan ma kamar 11:00 zuwa 12:00 haka, su kuma suka shirya suka farma Fulanin da suke wannan eriyoyin da kuma da mamon da ba suna wannan eriya ba. Suka shiga rugajensu suka yi ta kace su da yaransu da matansu da dattawansu da duka abin da dai suka yi da dukiyansu. Kai ta kone musu gida, kuma duk wanda an kashe wannan mutane duk wanda suka kashe sai sun kone.
Kenan gaske ne waɗanda aka kashe sun iya kaiwa 66 da ake ta yawo da labarin?
To wannan ma wanda aka ce maka 66 nan 68 ne, wanda hukuma ta tabbatar da cewa su a yi jana'izan su an rufe su.
Ardo, me ya faru da ba a samu labarin wannan abu ba sai ko kamar ranar Alhamis?
Mu dai abu al'umma Fulani ya same mu ranar Monday, su kuma a gara ya same su ranar Lahadi da dare.
Game da zaman ɗarɗar ko halin da ake ciki na yawo da labaru daban-daban kuwa, shugaban ƙungiyar ta Miyatta Allah ƙaramar hukumar Kajuru Alhaji Arda Musa Aliyu cewa ya yi.
To yanzu halin da ake ciki abubuwa ne dai marasa daɗi. Ka ji labari nan, an jima ka ji labari nan wanda ba za ka ma iya gane irin labarun da ke faruwa. Waɗansu a ce wuri ya wuri kaza ya tashi da rigima, wani wuri a ce ya ɓarke da rigima. Amma dai muna gani tun da ranar da aka yi wannan abun ba sake wani kashe-kashe wanda aka ce an yi wani abu wani hargitsi daga cikin wannan wuraren.
Akwai jami'an tsaro?
Eh, akwai sojoji da 'yan sanda wanda suke ta kaiwa dawowa yadda za a ga an sutukka wannan gawawwakin.
Ana rikin an kama wasu an ake ganin suna da alhaki na wannan hari?
Magana kamawa kan ba kama kowa ba.
yanzu me kuke so a yi ko shugabannin Fulani don samar da zaman lafiya saboda irin yawan tashi-tashin hankulan da ake samu?
To wannan abu ya taba faruwa dama aka yi, wanda mun nan ganin cewa a hukumar gwamnati ba ta dauki wani mataki wanda za a ce an kama waɗannan mutane an hukunta su haka aka bar kara zube. Ba ko mutum ɗaya da aka taba kama, an kashe kusan mutum 103 a wancan lokaci, da mata da maza da yara kamar yadda suka yi. Gwamnati ta ce za ta zo ta dauki mataki, kuma gwamnatin ta zo ta same mu an ta yi mana jaje, ko kuma muka bar ma gwamnatin ta yi aikin ta. To aka zo haka nan magana nan da ya sasan ka ba komai ba.
Duk wani kokari na tabbatar da alƙaliman da Arɗo Musa Aliyu ya bayar akan waɗannan kashe-kashe na ƙaramar hukumar Kajuri da ya ci tira, musamman ma da kiran da na dinga yi ta wayar mai magana da yawun rundunar 'yan sanda a jihar Kaduna da wayar shi bata shiga ba. Kamar da yadda shi ma mai magana da yawun gwamnan jihar Kaduna Malam Samuel Aruwan bai samu damar ɗaukan wayar da na kira shi ba, na kuma tura mai saƙo har zuwa lokacin da wannan shiri ke haɗuwa ban samu amsa ba. Sannan duk kokarin sake bin wayar domin yin magana da shi ya ci tura saboda an nuna cewa ya riga ya shiga gurin da wayar sadarwar ke da tangarda, saboda haka ba zan ji muryar shi ba. Ko da ke dai kafin ma bayanin shugaban Fulanin ƙaramar hukumar Kajurin Gotin jihar Kaduna ta riga ta fitar da sanarwa inda ta jajanta wa 'yan uwan waɗanda suka riga mu gidan gaskiyar da ta ce sun kai mutum 66. Sannan gwamnatin ta gargaɗi al'ummar jihar Kaduna da gujewa dukkanin wani yunkuri na ɗaukan matakin ramuwa. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
To madalla kai da Isa Lawal Ikira, Allah kuma ya kare. To yanzu masu sauraron mu da yake ba mu saba bude muku layin wayan mu ba a ranar ƙarshen mako irin wannan rana Asabar, amma a yau yanzu zamu bude muku anjima kaɗan domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Yaya kuke kallon wannan zabe da aka dage? Lambar da za ku kira ita ce 2025555, kar a manta a sa alamar tarawa to plus da ɗaya, sannan a jero lambobin. Kafin nan a shakata da wannan. Madalla, mun samu kiran mu na farko daga Nasarawa. Wani ne akan layi daga Nasarawa?
Kuna magana da Lawan makanikin machine ne jihar Nasarawa Masaka.
To mallaw, menene ra'ayinka game da wannan dage zabe da akai?
To ra'ayina dai ubangijin Allah ya kawo lokaci, kuma Allah sa ba samu an yi zabe akan lokaci ba, akan wannan rana ita yau ba. Yawwa, to muna yi wa al'ummar Najeriya su yi hakuri. Yawwa, saboda ka san abubuwan da ita ainihin yadda ta shirya abun, kuma ga yadda abun ya zo ya kasance.
To mallam, mun gode kwarai da gaske da wannan kira naka. Bari mu je Bauchi. Wani ne akan layi daga Bauchi?
Assalamu alaikum.
Amin wa alaikum. Sannan rage rediyon ka da Allah.
Na kashe ma ina kiran zai da Abubakar wa da kofar kudu shira.
To Abubakar, menene ra'ayinka game da wannan abu da ke faruwa?
Ra'ayina shi ne dama zan sun iya tare da tawakkali. Ina biya fara irin wannan sai ya dogara da Allah, don an sai a wasa an ta karfi shan ohun khairu lakum. Zai yi kusa wani abu kuma ya zama muku shari, ko kuma yana kuma ya zama muku.
To Malam Abubakar, mun gode kwarai da gaske. Bari mu je Maiduguri. Wani aka lalata daga Maiduguri?
Ni na Yahaya daga Abuja Talakawa.
To Malam Yahaya, me za ka ce game da wannan dage zabe da aka yi?
Abin da zan ce game da dage zabe, Allah ya ba mu hakuri, kuma Allah ya tabbatar mana da alheri. Allah ya sa daga wannan shi alheri.
Kana ganin hakan yayi daidai?
To na biyu kuma da Allah buba galadima, irin maganganun da yake faɗa ya duba shekarun sa, kuma ya duba irin maganganun da yake faɗa.
To Malam Yahaya, mun gode kwarai da gaske. Muna bari mun samu wani akan layi. Wani ne kuma daga ina ke kira?
Hello, Mustapha Muhammad ne kafinta daga Damaturu jihar Gama Diobe State Local Government.
To Malam Mustapha menene
su yi mana adalci a kan zaben nan? Muna shirya mun bar ayyukanmu gashi nan dai ba mu samu mun yi ba.
To mun gode malam Mustapha, mu ranta a Lagos. Wani ne akan layi daga Lagos?
Yunusu Arola yake magana.
To Yunusu, a gurguje, menene ra'ayinka game da wannan
zage zaɓe? Ina ma nan dama wannan zaben tun da ya kawo nan haka ɗin alka haka ne yake mana alkhairi.
Wato ka amince da hujjojin da hukumar INEC ta bayar kenan ko?
A na amince, ai duk sun san abin da ake ciki. To amma kuma wannan dattijan da yake magana wannan wane ne tuwansa? Ya iya fa bakin sa ba haka harkar zaɓe take wannan duniya.
To
kana
duk da yake dai ba malam ba maganar wannan muka ba, bari mu je duka duniya yanzu a gurguje. Wane ne a Kaduna?
Sharfilu, barka da al'asariya.
Yawwa, barka dai.
Sunana Murtala, Allah ya kira ku daga garin Rigasa a Kaduna, tarayyar Najeriya.
To Murtala, ga zabe da yazo kuma an dage shi, menene ra'ayinka yau?
Ra'ayina shi ne Sharfilu, ai tarihi ne yake maimaita kansa. Kuma ka duba 2011 muna cikin fazaɗe ma, amma fara jin la fara kiɗa aka soke zaben nan. To wannan mutane suna tare da dakika da wasu ana cikin zaben ne ma, kuma mun musu kyakkyawan zato. Alasa haka shi ne mafi arai. Kuma wannan farfesa mun jinjina masa, ya nuna ƙwararren farfesa ne saboda ya ga wasu munubobi ne yasa ya yi wannan ɗauki mataki. Kuma Allah ya kawo mana dai canji mai kyau, Allah ya kai mu ranar sati.
To malam Murtala, mun gode ƙwarai da gaske da ke a gurguje muke ɗaga waya yau. Bari mu je Ondo. Wani ne akan layi daga Ondo?
Kana magana da ɗan kaka CEO mai gado da katifa da ke titin Odo Yoka, Saba Kure, jihar Ondo.
To ɗan kaka, a takaice menene ra'ayinka kan wannan batu?
To ni ra'ayina abin bai zo mu da mamaki ba, hali ne irin na 'yan Najeriya. Domin ku yin amai alahi da karya alƙawari kaɗan daga cikin aikinsu. Domin ku ita hukumar zaɓe, wannan ba hujja kai a gare ta ba. Tun da yake kira ta hirya, an biya mata buƙatu, ba ta da wani abu, ta hirya tsaf. Amma abun baƙin ciki wai har tsakar dare ma suka ba da sanarwa.
To hujjojin da suka bayar, ka gamsu da hujjojin da hukumar zaɓe ta bayar? To madalla ɗan kaka, mun gode ƙwarai da gaske, bari mu je Jigawa. Wani ne akan layi daga Jigawa?
Sha'ibu da sabo da karamar hukumar ƴan kwaye jihar Jigawa.
To malam Sha'ibu,
yawwa, Abubakar Galabi ba ya tsufa amma kuma ikan wasu maganganu wanda bai dace ba a matsayin.
To duk da yake man Sha'ibu, a magana Abubakar Galabi muke ba, daga baya wani lokaci za mu yi wannan magana. Yanzu dai muna son mu ji ra'ayinku ne kan cewar menene ra'ayinku game da ɗage zaben da aka yi.
Bara'ayinmu mu dai Allah sa muna da rai da lafiya, kuma Allah ya ba mu ikon zaben shugaba adali.
To mun gode man Sha'ibu, bari mu je Nasarawa. Wani ne akan layi daga Nasarawa?
Saido Hausawa daga jihar Nasarawa.
To Saido, a gurguje menene ra'ayinka?
Ra'ayina shi ne wannan daga zaben nan Allah ya sa shi ne mai sa alkhairi, saboda gar ne ta son gar, Allah ya ba mai rabo sa.
To amin ya rabu ma Saido, mun gode ƙwarai gaske, kuma da daga wayoyinka muka kawo da ƙarshen daga wayoyin. Mun gode da wanda suka samu damar kira, wanda sauran kira ba za mu ba ku damar litinin kira domin ku bayyana ra'ayinku. Mun gode. To ga labarai amma wannan karin a takaice.
Masu kada ƙuri'a a Najeriya sun tashi da safiyar yau a sabuwar da labarin cewa an ɗage zaben shugaban ƙasa da na'yan majalisu a zuwa sabon mako. Hukumar zaben ta Najeriya ta ɗage zaben ne ana sauran sau'i ƙalilan a fara kada ƙuri'a. Mataimakin shugaban Amurka Mike Pence ya caccaki ƙawayen Amurka a nahiyar Turai a yau Asabar game da matsayinsu akan Iran da Venezuela a cikin wani jawabi da ya yi a taron tsaro da ake gudanarwa a birnin Munich na ƙasar Jamus. Shugaban Amurka Donald Trump ya ayyana dokar ta ɓace don kaucewa amincewar majalisa wajen gina bango a kan iyakar kudancin Amurka.
To da takaitattun labarin mu, ka ƙarshen shirin namu ne. Sai kuma gobe idan Allah ya kai, mu za ku ji su abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Za kuma ku iya ziyartar shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin da ma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com da kuma shafin mu na Facebook. Yanzu amaladin Baba Yakubu Kiri da ya tana gabatar da shirin, da kuma Salaman Abo wanda ya bada umarni, da ma injiniyan mu Taiwo Malama Zainab Abdulrahman, sai kuma muƙaddashin shugaban sashen Hausa Fred Cooper da yanzu yake lura da mu. Ni Sarfila Hashin Gumel da ke cewa mu kwana lafiya. Assalamu alaikum.